Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin manhaji na yau ranar Laraba 25 ga watan Oktoba. A babin rahotanni za a ji cewa a jihar Niger ta arewacin Najeriya hukumomi sun rushe wani gida wanda ake zargin na ƴan Boko Haram ne bayan musayar wuta.
Da muka ji alamar tashin bindiga guda biyu a kan da kowa da zazzauna lafiya lafiya muna tunanin wani ne na unguwarmu da yake shi ma yakan danyi haka sai halibi ya zargi sai halibin dai ya ƙara ne bindiga har girgiza ƙasa take.
Za kuma a ji cewa wasu malaman da aka dakatar a jihar Kano sun yi watanni biyar ba albashi.
So mun ci gaba da zuwa wurin aiki amma a yanzu haka bamu san makomar mu ba. Sama da wata hudu zuwa biyar ba wanda ya ji albashi a cikin mu. Wasu a cikin mu suna cin bashi ne.
Kamar kowani hantsin ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin kiwon ƴamaci wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Inda yau shirin zai ci gaba da mai da hankali kan irin rawar da kyakkyawar mu'amala da amana ke takawa wajen kare mutuncin mata a gidajensu da kuma cikin al'umma. To amma a muna aikin gafara saboda yau ba za mu iya kawo muku sharhin jaridun kamar ba. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Isra'ila ta kaddamar da wasu sabbin hare-hare ta sama kan yankin Gaza da Hamas ke iko da shi cikin daren jiya Talata, cikin su har da wani sansanin 'yan gudun hijira da ke gabar teku, yayin da jami'an Falastinu suka ce an kashe ɗaruruwan mutane, yayin da ta jinkirta mamaya ta ƙasa zuwa yankin Falastinawa mai shan hare-hare da nufin kawar da ƙungiyar Hamas. Rundunar sojin Isra'ila ta ce hare-haren da ta kai ta sama sun lalata wurare sama da 400 a cikin sa'o'i 24 da suka wuce, bayan da ta kai hari 300 kwana guda gabanin nan. Ma'aikatar lafiya ta Gaza da ke ƙarƙashin ikon Hamas ta ce akalla mutane 704 ne suka mutu, ko da yake ba iya tantance adadin waɗanda suka mutun ba. Ma'aikatar lafiya ta Falastini ta ce a jiya Talata adadin waɗanda suka mutu a Gaza sakamakon rikici na fiye da makonni biyu ya kai akalla mutane 5,791, yayin da adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru. Babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira da tsagaita wuta a Gaza, matakin da ya sa Isra'ila ta yi kira da ya yi murabus. Fadar White House ta ce ya yi wuri ta yi kira da tsagaita buɗe wuta a yakin da ke tsakanin Isra'ila da Hamas. Kakakin kwamitin tsaron ƙasa na Amurka John Kirby ya faɗa wa manema labarai a fadar White House a jiya Talata cewa tsagaita buɗe wuta a wannan lokaci zai amfani Hamas ne kawai, wacce ta yi garkuwa da fararen hular Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba. Harin dai ya yi sanadin mutuwar mutane 1,400 a Isra'ila, sannan kuma ga rahotannin dubban Falastinawa da aka kashe a Gaza. Kakakin NSC bai yi watsi da dakatar da ayyukan jin kai ba don ba da damar kai ƙarin kayan agaji ga dubban ɗaruruwan 'yan gudun hijira a Gaza. Gabanin harin ƙasa da ake saurare sojojin Isra'ila za su kai a Gaza, Karbi ya sake nanata hasashen ƙarin asarar rayukan fararen hula.
This is war. It is combat. It is bloody. It is ugly. And it's going to be messy.
Wannan yaki ne, yaki ne, ana zubar da jini, yayi muni, kuma zai dagule sosai. Sannan fararen hula da basu yi ba basu gani ba za a ji wa rauni a gaba. Na so a ce na gaya muku wani abu daban, na fatan dama hakan bai faru ba. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dan majalisar wakilai na jam'iyyar Republican Tom Emma ya janye takararsa ta kakakin majalisar wakilan Amurka a jiya Talata, wanda shi ne koma baya ga 'yan majalisar da suka shafa makonni uku suna gwagwarmayar cike gurbin babban mukami a gwamnatin Amurka. Matsayin kakakin majalisar wakilai ya kasance babu kowa tun ranar 3 ga watan Oktoba da ya wuce, lokacin da dan majalisa Kevin McCarthy ya zama kakakin majalisa na farko da aka tsige daga mukaminsa. 'yan jam'iyyar Republican guda takwas sun haɗu tare da 'yan majalisa na jam'iyyar Democrat su 212 suka kada ƙuri'a tsigewar. Wani ɓangare na masu ra'ayin riƙau na jam'iyyar Republican ba su jaɗi ba ga makati na amincewa da ƙware-ƙware kasafin kuɗi na gajeren lokaci da ke ba gwamnati kuɗaɗe don ci gaba da buɗe ta bayan wa'adin 30 ga watan Satumba. Jiya Talata, EMA ya kayar da sauran 'yan takara takwas a zagayen zaben da aka yi a asirce.
To a gaida Muhammad Hafiz Baballe, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya. Bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jihar Niger ta arewacin Najeriya, inda hukumomi suka kwato wasu muggan makamai bayan musayar wuta a wani gidan da ake zargin na 'yan Boko Haram ne wanda tuni aka rusa. Daga Muna ga Mustapha Nasiru Batsari da cikakken rahoton.
Hukumomi a jihar Niger Najeriya sun rushe wani gida a birnin Mina, fadar gwamnatin jihar, da ake zargin na wasu 'yan kungiyar Boko Haram ne. Bayanai dai sun nuna cewa sai da aka samu harbe-harben bindigogi a tsakanin waɗanda ke zaune a gidan da kuma jami'an tsaro. Mazauna wannan unguwa dai mai suna Kulube sun ce sun ga lokacin da jami'an tsaro ke kwashe bindigogi kimanin 100 tare da bindigar nan mai harbo jirgin sama har ma da harsashai kimanin 300. Wani mazaunin wannan unguwa mai suna Mukhtar Omar ya ce ya ga lokacin da jami'an tsaron ke fitar da bindigogin daga gidan.
Daga cikin gida inda na leko ta window na yana ganin ceiling ta sama da su wani ofisa ke ciki yana dudubawa. A iya dai ni gani na dai yana ganin sun cire kusan 78 ko 80 something ma. 80 something guns a gurin. Mai gidan suke musayar wutan su biyu ne sun samu sun kama abokin mai gidan ɗaya mai gidan da suka halba ɗaya.
To shi ma dai wannan mazaunin unguwar ne da ya buƙaci a saka sunansa. Ya yi ƙarin haske da cewa harbe-harben bindigogi ya hana su bacci a cikin dare.
Sai muka ji alaman tashin bindiga guda biyu. Kan dai kowa dai zazzauna lafiya-lafiya muna tunanin wani ne na unguwar mace yake shi ma yakan ɗan yi haka sai halibi ya zarce. Ana jan halibi ta ko'ina hankalin kowa ya tashi. An tattashi dai irin haka da dare. Sai halibin dai ya ƙara dai bindiga har girgiza ƙasa take yi.
A lokacin da na tuntuɓi kakakin 'yan sanda na jihar Niger Wasiu Abiodun ya ce jami'an tsaron sojoji ne suka gudanar da aikin, a saboda haka baya da cikakken bayani. To amma shugaban ƙaramar hukumar ta cancaga Alhaji Aminu Ladan da lamarin ya faru a yankinsa ya tabbatar da cewa gida ne na 'yan ta'adda.
Sai har ya kai ga na buga ma shi mai girma gwamna ya daga call dina na kuma gaya mashi na ce mutane a unguwan Albertel suna ta kira na cewa motoci sun shigo sama da 50 da kuma ana halvi. To shi mai girma gwamna kuma ya nuna bincike nashi baya ya zo ya kira ni ya ce operation suka zo. Wannan gidan da jami'an tsaro suka je jiya an samu an kwashe bindigogi sama da kusa da 100 don guda 5 ne babu shi a 100.
Wannan dai shine karo na biyu da aka samu irin wannan gida da ake zargin na 'yan ta'adda ne a birnin Namina. Domin kuwa ko a shekarar bara ma hukumomin jihar Niger sun rushe irin wannan gida a wannan unguwa da ake zargin masu garkuwa da mutane ne ke amfani da shi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha, yanzu kuma ga Baballe da kashi na biyu na labaran duniya.
Jihohi 33 na Amurka sun yi ƙarar kamfanin Meta inda suka zarge shi da yin illa ga lafiyar ƙwaƙwalwar matasa ta hanyar sawa a jarabtu da dandalin shafukansa na sada zumunta. An shigar da ƙarar a jiya Talata a kotun tarayya a Auckland da ke jihar California inda suka zargi kamfanin na Meta cewa yana sane da sanya wasu abubuwa da ake jarabtuwa da su a dandalolinsa na sada zumunta kamar su Instagram da Facebook, kuma ya tattara bayanan yara 'yan ƙasa da shekara 13 ba tare da amincewar iyayensu ba, wanda ya saba dokar tarayya. Wani bincike ya nuna cewa matasan suna amfani da dandalolin sada zumunta na Meta da ke da alaka da damuwa, rashin bacci, fargaba, tangarda ga harkokin ilimi da na rayuwarsu ta yau da kullum, da kuma wasu munanan sakamako, in ji korafin. An shigar da karar ne bayan binciken da Meta ta yi a shekarar 2021 ya gano cewa kamfanin yana sanar da illar da Instagram ke yi ga matasa, musamman 'yan mata. Daga ƙarshe, gwamnatin ƙasar Pakistan ta amince da wasu matakai da samar da cibiyoyi da dama na mayar da dubban ɗaruwan 'yan Afghanistan da ke zaune a ƙasar ba bisa ƙa'ida ba, waɗanda suke shirin kamawa tare da mayar da su zuwa Afghanistan daga watan gobe, kamar yadda BOA ta rawaito. Amincewa da shirin mayar da baƙin haure 'yan ƙasashen waje ya zo ne gabanin wa'adin ranar 1 ga watan Nuwamba da gwamnati ta sanya wa dukkan baƙin da ba su da rajista ko suke zaune ba bisa ƙa'ida ba, sannan waɗanda ba su wuce wa'adin bizar su ba da su koma ƙasashensu na asali ko kuma su fuskanci tasa ƙeyarsu saboda keta dokokin shige da fice na Pakistan. Ministan harkokin cikin gida na Pakistan, Sarfaraz Bugti, wanda ya sanar da wa'adin a farkon watan Oktoba, ya ce kimanin 'yan Afghanistan miliyan 1,700 na daga cikin waɗanda za a ta sake yarsu.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe ne karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Iyalai da ma'aikatan nan kimanin 10,011 da gwamnatin jihar Kano ta dakatar da albashinsu tun a farkon watan Yunin bana na ci gaba da fuskantar kalubalen rayuwa saboda rashin abin zaman gari, sai dai kuma gwamnatin ta ce tana sane da halin da suke ciki. Mahmud Ibrahim Kwari na dauke da cikakken rahoton.
Gwamnatin da ta shuɗe ce dai ta ɗauki ma'aikatan su 10,800 waɗanda fiye da rubin su malamai ne da aka tura domin aikin koyarwa a makarantun firamare da na sakandare da ke faɗin jihar ta Kano. Ko da yake gwamnatin ta yanzu dakatar da albashinsu ta yi, hakan ta sanya su ga ci gaba da zuwa wuraren ayyukansu sai dai cikin wani mawuyacin hali.
Ba mu daina zuwa wurin aiki ba sakamakon gwamnati da ta ce ta dakatar da mu, sai ta ce mu ci gaba da zuwa wurin aiki. Muna taimakon waɗannan yara wanda muke ganin 'ya'yanmu ne kuma ƙannanmu ne, so mun ci gaba da zuwa wurin aiki, amma a yanzu haka ba mu san makomarmu ba. Sama da wata 4-5 ba wanda ya ji albashi a cikinmu, wasu a cikinmu suna cin bashi ne.
Malama Zainab Haruna kenan jagorar ma'aikatan da gwamnatin Kano ta dakatar wa albashi amma ɓangaren malaman makaranta. Malam Bashir Nafi'u guda ne cikin waɗanda ke koyarwa a ɗaya daga cikin makarantun firamare a ƙananan hukumomin da ke wajen birnin Kano.
Ina kashe kimanin 1,700 dawowa, haka ake tallaba wata 5 kenan ba albashi.
Shi kuwa Malam Ibrahim Idris cewa ya rike albashin da gwamnati ta yi musu tsawon watanni 5 da suka gabata da sanya shi aikin leburanci a radakun ƙarshen mako.
Muna nan kuma muna zagunan aiki kimanin wata 5 kenan. Har yanzu ba magana albashi ko kuma wata magana wacce za mu ji wacce ta ƙarfafa mana gwiwa akan aikin da muke. Kamar Asaba da Lahadi ni leburanci ma nake fita, sannan in zo in tafi gurin aiki Litinin zuwa Juma'a.
Dangane da haka ne Malama Zainab Haruna ke cewa
da yawun duka waɗannan staff ɗin da gwamnati ta ɗiba, ina roƙon gwamnati ta taimaka mana a duba cewar mu ma 'yan cikin ƙwaryar Kano ne, kuma mu ma 'ya'ya ne ga gwamnati. Muna roƙon gwamnati ta dube mu, gwamnati kar ta duba siyasa a cikin wannan al'amura, ta duba Allah da Annabi, ta duba al'amuran da muke ciki, saboda kamar ni ina da marayu, ni ce nake ƙoƙarin yanda zan yi in ciyar da waɗannan yara. Kuma alhamdulillah gwamnati ta dakatar da mu da albashi, ina roƙon gwamnati ta taimaka mana. Ba ni kadai bace a cikin wannan halin, muna da yawa wanda muka lare da wannan aikin.
Sai dai Alhaji Umar Haruna Doguwa da ke zaman kwamishinan ilimi na jihar Kano ya ce akwai dalilan da suka sanya gwamnati ɗaukar wancan mataki na dakatar da albashin ma'aikatan, kuma nan ba da jimawa ba za su san makomarsu.
wannan harka ta daukar aiki ta daga cikin abin da gwamnati ya fara kallo hususan saboda muhimmancinta. Idan ka zo ka dauki mutumin da yake shi dalibi ne shi kansa bai gama karatu ba, da duk irin wannan matsalolin su ne dalilin da yasa aka takatar da wannan aiki, kuma su ma din ba a ce a an kori kowa da kowa ba, ci aka kowa ya zo a tantance shi a ga da waɗanda ka du da wannan mataki aka baka dauke ka aiki. Alhamdulillahi wannan kwamiti ya gama aikin sa ya mika rahoton sa, amma dai ina son ga aka du wanda aka dauke shi bisa daidai wanda yake da takardu daidai ba a dalilin cewa daga aiki. Muna ga ya musu cewa su hakuri, gwamnatin adalci ta zo, gwamnatin taimakon al'umma ta zo, kuma kowa za a masa adalci nan ba da daɗewa ba.
Ya makomar watakila albashin su na watanni biyar ko fiye da.
To wannan kuma akwai kuma tindi wata ila ba sa a cikin rahoton sa, wanda ni I'm not privileged to have the committee report, amma dai na tabbatar in aka zo daga shi daga wani da faru.
Masana da kwararru a fagen ilimi sun dade suna jan hankalin masu rike da madafin iko kan muhimmancin kaucewa tsoma harkokin siyasa cikin harkokin ilimi a dukkanin matakai. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud, kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. Yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shiri na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana, kuma barka da kasancewa tare da ni Aisha Ma'azu a cikin shirin ciwon kyamace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ya iya yiwuwa mai sauraro ya kasance da shirin ciwon kyamace da ya gabata, inda shirin ya mai da hankali kan abubuwan da suka kamata a kiyaye domin tabbatar da cewa mata suna samun nakashewa ba tare da an tauye haƙƙin zamantakewa ba, ko kuma zubar da darajar kyamace wacce a kullun take fuskantar kalubaloli a duk sa'ilin da aka ce wani lamari ya faru mara daɗi ko da ma daga cikin gidajen su. Amma kun da ya gabatan zauren ya karbi bakoncin Hajiya Fatima Muhammad Watara, wacce aka fi sani da malama Dangana, malamar addini, yar kasuwa, kuma shugabar makarantar malama Dangana International School a Ghana, da kuma Hajiya Sa'adatu Ala Kurawa, ma'aikaciyar jiya mai ritaya, mai aiki da al'umma, sannan kuma mai aikin sasanta tsakanin al'umma. A makon da ya gabata, lokaci ya ci mana a daidai sa'ilin da Hajiya Sa'a take cewa
ko kin da kike gode da ban jami'i su gode da kuma kamin da kika aurin ba sai an kare ki kuma da gangan kake so, amma idan aka samu wani kago kago da to amma fara shi da kaya, amma ba da Allah ku tabbun ba ba shi wanda yake so ki kuma goce yake kaya su gode ya kwaki wanda ba ya so ku hakura.
To a yau za mu dora da cigaban bayanan Hajiya Sa'adatu, sai a biyo mu a cikin shirin ciwon kyamace. To Hajiya Sa'a, kina cikin bayani kafin lokaci ya ci mana.
Ke a ce ki bashi wuri ki sai a fito da gumiyar shi. Ki ga rai nan kai da bakin ciki. To ya kamata mu gyara zuciyar mu. Mu cire tsatsar dukkan zuciyar mu. Idan mutum yana da zaka taimaka masa, ka dinga tsaye a gurin shi. Saboda ni in kana ce za ka gaya masa ai bai samu riba. Amma ba ka ji kusa da shi ba. Idan ana waye da kai wannan ka nake da gyara gidan wannan ina da matukar muhimmanci. Yanzu ana misali idan kana da samari da wata kuma samari ka zata ba makaranta ga wani suke da wasu wani ko bana su gama ba, to Allah ya wani yaya za a yi cikin kuɗi din nan namu in ma da hali me ya iya sana'a in mota ce gaskiya mu ba mu sa ido a kai ba zai ta kauce maka amana ba, mu mu dauki ɗauriya ko kuɗin mutane mun zai din karuna baka shi ne kuɗin nan yana sanya mu sana'a amma yana tsoron wani bawa ko noma ne shi kuma yaro yana kuma sana'a amma ya rasa. Amma idan suka je gan tsakani zai zama cewa su wannan alhaji zai ci to shi ke nan mai zan sai mata mota ko ka na ta yi shi ake so to me ya ce zai ni ra'ayi kun ta ba kun tsaya kun kasa kun tsani saboda haka ubansa ba za a cikin lissafi ko ne ko man shi zai sa kuma ka sa ido so kun ga an kawo gyaran tarbiyya an kawo masa sana'a sannan ko shi ma duk ya samu ya taimaka wa umma. Idan mace ce aka dauko ta ba ta cewa uwar marayu ce. Ko kuma mijin yana da shi ba ta da ƙarfi. Sai a taimaka wanda sana'a take so ma wanda take yi in sabulu da shampoo take yi abin kawo shi take sai a zo a haɗu sai a taimaka sai a ci tuga shi da Allah ta ɗauko ta ci tuga kuɗi.
Malama Dangana, menene dalilin da ya sa matan Ghana suka kasance masu azamar nema? Ai, tun Ghana tun da mata an ce Ghana to an ce Kano, an ce Kaduna, Zaria, Lagos, Togo, Mali, Niger, an ce Ghana to waɗannan garin aka kira. Don tumbin giwa ne Ghana, wurin aka fito aka zo a haifi iyayenmu duka a nan. Sai yasa iyayenmu su sun tashi da sana'a ne, ba yanzu matan Ghana suka fara sana'a ba. Mun tashi mun iske iyayenmu sun iske kakannin kakanni sun yi sana'a sun gina gidaje sun bar arziki, ubanninmu kuma sun bar iyanansu. Sai yasa kaga har yanzu an gaji sana'a. Macin da ba ta sana'a kasan Ghana to dama astaghfirullah dama makiwuyaciya ne, amma ba wai ta gaji bane, amma duk mace Ghana ta gaji sana'a. Muna da sana'an hannu da muka tashi muka iske iyayenmu suna yi, muna kuma da sana'an da muka sani iyayenmu suna fatauci tare da babanninmu suna yi. Shi yasa ya bari Ghana dai da wuya da ka samu mace ba ta da sana'a. Kuma zamanin nan da yawancin mazan suka sa keta ciki matan na suna ba su taimaka, shallace kwaci azke sa hannun mata. Yau za ya samu mace tana da gida biyu gida uku, wani namiji ma ke bai gina ɗaya ba saboda kokarinta tana duban iyali kuma ciki.
To wannan tambayar take ce Hajiya Sa'a, a ra'ayinki me yasa mata suke da raina sana'a?
Eh, yanzu wato irin wani girman kai ne da wani abin da cewa kai abin kunya ne, wanda a da a gungiyance ake yin abin in gida ɗaya ne kuma da sana'ar nashi tare za a yi fitin. Ke in ki ga wannan tana yawan take miki baya kuma akwai abin kunya. Ko yau ta karɓo za ta baki ki, in ba ku zuwa ta baki ma ki ba. Ki ga kai ke kiyaye yake. To saboda haka idan baki ya wani akwai abin ki, ke ba abin ki zuwa da ki ba. Amma sai zan a yanzu sai zo ƙarshen take kade za ki saboda yawan duk zuwa cewa na'ayar sun taso su ne mutu da abin ko sanar da uwan za su yi su yi dogara a kansa ko baka mace irin wa'annan. Yanzu kamar alal misali yanzu kwanaki akwai wata mata da muka je maka da ita. Ke sarki shi ta ce biya bata?
Abokiyar zaman ta kenan.
Eh, saboda tana sana'a sai ta ce to tuna tana zai ta ɗauke mata girki. Wanke wanke shara ne take yi. Sai ta sarki shi ta ce sana'ar ta. Ke shi na duk wani abu za ta yi take mata. Aka ta zama bai wacce ta zama mai ne take zaman tare ne ko babu ko mai za ta bani ce sha. So da haka babu wadda sun sallah ta yi ɗinka mata zani a kawai ba ta biya mata kujerar maka. To idan ba ta yi mata hakan ba za ta yi mata? To sai girman kai sai a ɗauki zuga da tsungumin al'umma.
Malama Dangana, yau dai duk faɗin duniya ana fama da matsin rayuwa, sai dai dan wata ƙasar tafi na wata ƙasa. Sai dai kuma a Ghana kamar lamarin ya fi ƙamari tattare da maza ba mata ba. Me yasa?
Abin da ya sa mu Ghana na farko gaskiya yawancin ƙasashe na Hausa suna duban kaman Ghana bamu da addini. Ma wallahi, first country in Africa. Ghana muna da addini sosai, don in za ka duba cikin Qur'ani hadisi ita kulla ya yi wa lazina amanu ya kuwa don ka ba da gaskiya ga Allah ku ji tsoron Allah. To yau in ka duba kasan Ghana akwai tsoron Allah sosai. Tsoron Allah ke bari Ghana ba ka sanin babu, domin akwai tausayi. Za ke ki tausaya min ban da shi, zan iya tausaya miki ba ki da shi. Za ke ki share ma mijinki hawaye ko da babu kin san Allah ne, ba ki da wani matsala. To shi kike ga kaman Ghana muna cikin a lokacin nan muna cikin tsadar rayuwa mai tsanani, amma wani na gefe bai sani kaman musulmi yana gajiya saboda mai tsoron Allah. Ana duban ba komai bane yayi akwai Allah, saboda za shiga inda za a bi asaba mu Allah. Alal misal da kika zo Nanga na bude sku akwai marayu dare 20 da nake duba, ba balaraben da ke taimaka min, ba balaraba, ba bakin fata, ba wata, ba kowa sai Allah. Shi sana'a kadan da nake ni shi nike ciyar da su, nike sutura su, kuma da wurin neman ilimin rayuwarsu. Amma kuma Ghana ya yi tsanani, kin ga me yake haka? Saboda ana neman kiyama, kuma ana tsoron Allah. Yasa ana ga kam ko me za a samu, ya kamata a taimaka ma juna. Amma wasu garurukan su suka bari matansu suke wahala.
Bi ma'ana?
Alal misal, namiji ne ya aure hudu, ya sa ta wai kulle ka ta fita.
mazamani ya kai kulle bai aiki ko ka kulle matanka ga yunwa ga yara hudu mace guda nan hudu 16 kuma kai kade ne kuma babu wurin kwana ba suran kirki ba abinci mai kyau to inda ka sadan rayuwa yau ka san yawancin Afirka na musulmai har ma suna gudowa da yara masu shan mama suna shigowa Ghana suna bara saboda mu Ghana ba mu gaji wannan ba domin ko ya zaka yi da macin Ghana kamin ta shiga aure uwarta na sana'a ta nuna mata yi sana'a taimaka ma aure da iyalinki komin kankantar sana'a Ghana matan mu da dama ana dunki mata da dama ana yin aikin keke aikin biredi kasuwa ana sana'a ana saida rogo
Hajiya Sa'a
kuma yanzu a cikin gidan dinki kekin shi yake gidan dinki ko makocin tana dinki sai kuma ko kalmasa ki dinga yi ko sa ɗan mukallai ko sa duwan su sai ki kariyar da kanki ki nuna matan nan kina da in kina da sha'awa in yake ta dinga baki wani ayyukan kina ba sai ki sanar kashewa ba ta kace ga kullun kage Allah bai ba ku samu kai ta bace rai zaka asibiti baka da kudi zaka tafi uwa ummu to uwa baka da kudi sai ka tsaya sai abin da miji ya baka ko kun ga jini da ku wajen mota ta baki kana biyun su zaki ga cewa uwa ta gaji ita ba ta da sana'a kuma ta nuna ayyanta ba ta dogara cewa dalle ta dinga yi ayyanta abu ba ta koya musu cewa su nemi nasu ba saboda gata sai ta fadan ta dauki garin ki fita ko kuma in je ta fiya wa bal ko makamancin wanda yin daukan magana amma idan ba ki cika nuna wa danki je ka wajen mai wanda je ka wajen shushaina ko ko je kai kaza in sani na sani ke yi zai zai banki in yi banki nan idan wani abin daji ke yin baki ne zai baki idan kuma zama cewa lokacin shi zai duka wa kansa kaya kin ga ya rage miki wannan zuwa.
Misuraru a nan za mu ja burki a cikin shirin ciwon ya mace na wannan mako. Sai a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ne kowa mai komai ya raya mu domin ci gaban wannan tattaunawar. Yanzu dai a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amerika musamman ma Hawwa Abdulkarim a kasar Ghana sai kuma bakin namu Hajiya Sa'adatu Ala Kurawa da Malama Fatima Muhammad Watara sai wanda ya daidaita mana sauci Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa mutara shiri na gaba.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
Isra'ila ta kaddamar da wasu sabbin harhar ta sama kan yankin Gaza da Hamas ke iko da shi cikin daren jiya Talata cikin sahar da wani sansanin 'yan gudun hijira da ke gabar teku yayin da jami'an Falastinu suka ce an kashe ɗaruruwan mutane yayin da ta jinkirta mamaya ta ƙasa zuwa yankin Falastinawa mai shan harhar da nufin kawar da ƙungiyar Hamas. Rundunar sojin Isra'ila ta ce harharen da ta kai ta sama sun lalata wurare sama da 400 a cikin sa'o'i 24 da suka wuce bayan da ta kai hari 300 kwana guda gabanin nan. Fadar White House ta ce ya yi wurta kira da a tsagaita buɗe wuta a yakin da ke tsakanin Isra'ila da Hamas. Kakakin kwamitin tsaron ƙasa na Amurka John Kirby ya faɗa wa manema labarai a fadar White House a jiya Talata cewa tsagaita buɗe wuta a wannan lokaci zai amfani Hamas ne kawai wacce ta yi garkuwa da fararen hular Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba. Dan majalisar wakilai na jam'iyyar Republican Tom Emma ya janye takararsa ta kakakin majalisar wakilan Amurka a jiya Talata wanda shi ne koma baya ga 'yan majalisar da suka shafa makonni uku suna gwagwarmayar cike gurbin babban mukami a gwamnatin Amurka. Matsayin kakakin majalisar wakilai ya kasance babu kowa tun ranar 3 ga watan Oktoba da ya wuce lokacin da dan majalisa Kevin McCarthy ya zama kakakin majalisa na farko da aka tsige daga mukaminsa. Jihohi 33 na Amurka sun yi karar kamfanin Meta inda suka zarge shi da yin illa ga lafiyar kwakwalwar matasa ta hanyar sawa a jarabtu da dandalin shafukansa na sada zumunta. An shigar da ƙara a jiya Talata a kotun tarayya a Oakland da ke jihar California inda suka zargi kamfanin na Meta cewa yana sanar da sanya wasu abubuwa da ake jarabtuwa da su a dandalolinsu na sada zumunta kamar su Instagram da Facebook.
To masu sauraro nan kuma muka zo ga ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatarwa sai producer mu Salamun Abu da ma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.
wasu.